A daidai lokacin da ake ci gaba da huskantar yankewar yanar gizo a jamhuriyar Niger biyo bayan zanga-zangogin da suka wakana a babban birnin Yamai don yin fatali da sakamakon zabe na zagaye na biyu na zaben shugaban kasa, yan Niger da dama ne suka soma kira ga gwamnati domin ta san cewa nauyin yara ta akanta na biyan kamfanonin wayoyi diya, yayin da ba su da ko alama damar yanke internet wa jama'a, ko da lokacin da suka sayi internet din ya zo karshe a cikin wannan lokaci da gwamnati ta sa aka tace yanar gizon. Abdullahi Kado shine shugaba na kasa na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta yanci da walwala.
Wayan harko da kasan kamfuna masu aiki yanzu katokan cigaban da aka yi duniya ba da za a yi mutane su ji daɗi in an soke internet. Kaga wannan bangare kenan haka nan. Bangare na biyu kuma tashe-tashen hankulan ga da aka yi. Kaga da shine matasan nan suka yi amfani domin su bata garin ya mai su kawo hari su kalalata. Kenan kaga abu ne wanda gashi dai babu yadda za a yi ba a rike shi ba. Amma mu ba mu goyi bayan a ce su wannan kamfuna masu aiki da sallulunan mutane su cire musu kuɗi in ba su yi aiki ba. Saboda in ana da shaida ya kamata a lokacin da duk wannan tarzoma ta ƙare kasa ta sake koma lafiya. Kenan mutane sai su tattara wannan shaidodi sai su sa ƙara duka wannan kamfuna da suka zalunce su domin a biya su kuɗin da aka yi, saboda gwamnati ita ce ta tarihi. In ma wani sadiya za su nemi gudiya su gwamnati, amma talakawa su ko su nemi hakkin su ga wanda duk ya rihe musu wannan internet ba su yi aiki ba, amma sai da shaida ko kwara. Kenan in dai haka ba talaka haka to a ba su hakkin su a biya su in suna da shaida mai kirki.
Haka ma jama'ar kasar da dama ne ke ci gaba da nuna bacin rayukan su game da wannan halin da ake ciki, tare kira ga kamfanonin waya da kar su yanke musu internet koda sun kai lokacin da ya kamata yin haka, tunda ba laifin su bane yasa aka yanke internet din. Kuma ba su yi amfani da internet din ba tsawon wannan lokaci sanadiyar umurin da gwamnati ta bada na a yanke yanar gizon.
Sunana Idrisa. To babban matsala kamar yanzu wadda ta kasance sai ya zo ba kai aiki ba kuma suna jaye maka kuɗi, wanda adda me ga kin sun jaye mishi kuɗi, in ma me ga kasa koda connection din naka na kashe kuma suna jama kuɗi. Kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata kuma a duba ma al'umma, domin kai baka yi aiki da abu kuma an jaye maka kuɗi kuma abun nan dauke shi. Su wannan kamfanonukan sunan da yanzu suna ga cikin haduwa ne, amma da an ce yau an saki rezo cikin sati dai za su maida abubuwa su rubanya, domin dama sun saba ko ga balo da kowa bayar a yanta sun ciran mu mutane dala bibibi na banza balantana da sun kaga sun samu dama inda za su yanda za su yi su kwara mutane.
Ka sa credit ɗinka ba kai amfani da shi ba, an jaye kaga abin bai mana dadi ba. Mun sai dai abin zamu ci a yi mutane adalci talaka kawai abin zamu yi.
Shahina na Muhammadu Imam Muhammadu Rufai.
Ko da kana iya sa credit ba kai aiki da WhatsApp ba sai a cire ma a jaye ma credit, gaskiya ba mu ji dadin haka nan ba, ko ba gaskiya ba. Ya kamata a yi ne kenan a bari kenan har in rezon ya dawo, in ka fara aiki da WhatsApp din in ya so da an cire maka kuɗi ba ka damuwa da wannan.
Ya kamata a ce duk sadda an ka tima hanya ta sadarwa dangance da kira ko connection, duk abin da mutum ya san bai yi ba dangace da kira ko connection to bai kamata a ce an taba kuɗin shi ba. Ya kamata a ce duk sadda kai kira ko kuma kai ka kuma bisa harkar ta connection to duk abin da ka san kai to dole ne a cire, saboda su ma aiki suke bisa ga harkar kasuwancin su.
Wannan lamarin na dace yanar gizo ya sa masu amfani da ita don karatu, sana'o'i ko aiki jikin su yayi sanyi, kuma a ce jikin su ya mutu, kuma sun fada rayuwar duhu ta can shekarun baya da rashin samun labarun halin da duniya take ciki. Kuma dukkan kokarin mu na samun kamfanonin wayar ya ci tura, domin wakilan kamfanonin da na yi magana da su sun ce min a ka'idar aikin su ba su magana sai lokacin haka ya kama, bayan gwamnati ta fayyace musu matakin da za ta dauka akan wannan zance. Haruna Mamman Bakwana birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.